إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Ando Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisin da muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wannan ita ce halka ta 69 a wannan yammaci na Alhamis 18 ga watan Safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan 9 shekara ta 2022 idan ba amince ba a halkar da ta gabata muna kan karanta misali na biyu a gaba ta hudu cikin misalai da mawallafin wannan littafi na adwa'un ala jihadi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yake kawo mana wadanda za su fito mana da yadda sayyidina Umar ya bada gudumawa na gani na fada a lokacin khalifancin sayyidina Abu Bakar Allah ya dada su gaba daya wannan gaba ta hudu kamar yadda nayi ishara misali na biyu da muke magana a kansa mun fara bayani a kansa a halkar da ta gabata sai lokaci ya cin mana inda yake cewa i'tiraduhu ala iqta'is siddiqi للأقرع بن حابس وعيينة بن حسن فتونا فتو دا سيدنا عمر يي دنگاني دا ينك غونا دا سيدنا أبو بكر الله ارداد شيي ووطنن صحبه قدابي الأقرع بن حابس دا كما عيينة بن حسن سيدنا عمر بيقوي باين ونن ينك موسو غونا دا أكايبا ممبارا كارن تواننن غبر لوكا تيه تمنا mun karanta farkon bayani din inda ake bayyana mana cewa waɗannan mutane guda biyu Uyainatu bin Hisn al-Fazari da Al-Aqra'u bin Habis Allah yarda da su sun zo gurin Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi suka gabatar da buƙatar su gare shi cewa a gurin su akwai wasu gonaki waɗanda wannan gonaki din babu ciyayi babu ciyawa a gonakin ba ciyayi a gonakin sannan kuma gonaki ne waɗanda suke rike ruwa kuma ba a noma abinci ba amfani ba ciyawa kamar dai gonakin suna zaune a banza to shine suke neman alfarma gare shi akan ya yanka musu waɗannan gonaki a wannan gaba muka tsaya a makon da ya gabata lokaci ya cin mana suke cewa fa irra aita an tuqti'ana la'allana nahrusuha aw nazra'uha la'alla Allah an yanfa'a biha ba'da al-yawm wannan ita ce bukatar su da suka gabatar da ita ga sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi suka ce idan kaga cancantar ka yanka mana waɗannan gonaki idan ka yanka mana akwai fatan in mun koma mu je mu noma su mu shuka su idan muka noma muka shuka akwai fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da wannan aiki namu a wannan gonaki daga wannan rana da muka zo muka mika bukatun mu gare ka to sayyidina Abu Bakar da ya kalli wannan bukata ta su shi a iya tunaninsa a iya fahimtar sa bai ga abun aibu ko abun kushewa a ciki ba to amma bai cika yanke hukunci a irin waɗannan abubuwa da suke bijiro masa ba sai ya shawarci waɗanda suke tare da shi faqala abubakar liman haula to shine sai sayyidina abubakar gabanin ya zartar da hukunci na yanka musu waɗannan gonaki su je su shuka sai ya ce ma waɗanda suke zaune tare da shi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma taquluna fi ma qala in kanat ardan sabakhatan la yuntafa'u biha wannan kaman ya nemi shawarin su kenan ya ce me za ku faɗi dangane da wannan abin da suka zo suka bijiro da shi wannan bukata ta su menene ra'ayinku yana so ya ji ra'ayin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana so su bashi shawari in kanat ardan sabakha la yuntafa'u biha in har da gaske ne kamar yadda suka faɗi cewa ita wannan kasar kasa ce da ba ta fidda ciyayi kuma ba a noma a kanta kamar tana zaune haka in har da gaske ne kamar yadda suka faɗi kasa ce wacce aka kyale ta ba a amfanuwa da ita la amfani na ciyawa wanda dabbobi za su iya ci la amfani na ashuka abinci ta yanda za a iya samun amfani in har da gaske kamar yadda suka faɗi haka ne to ku menene ra'ayinku yana so ya ji numfashin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da wannan bukata na waɗannan sahabbai guda biyu al-aqra ibn habis wa uyanah ibn husain in ba amince ba mun yi takaitaccen tarjuman waɗannan sahabbai mun san ko su wane ne kuma daga wani yanki suka fito qalu nara an tuqti'ahuma iyaha la'alla allah yanfa'u biha ba'da al-yawm wannan shine shawarin da suka bayar sahabban annabi da abubakar ya nemi shawarin su ga shawarin da suka bayar suka ce nara an tuqti'ahuma iyaha muna ga babu laifi idan ka yanka musu waɗannan gonakin tunda gonaki ne da suke zaune haka banza ai amfani za su yi da ita kuma amfanin ba zai takaita a iyakansu ba zai sauran al'ummar da suke tare da su suma za su amfana shine suka ce ba ma ganin aibu babu laifi idan ka yanka musu waɗannan gonakin la'alla Allah yanfa'u biha ba'da al-yawm akwai fatan Allah madaukakin sarki ya amfanar da waɗannan gonaki bayan wannan rana da muke wannan magana wannan shine shawarin da sahabban annabi suka ba sayyidina abubakar lokacin da ya buƙaci ya saurari shawarin su ya ji numfashin su game da wannan bukata ta waɗannan sahabbai guda biyu al-aqra ibn habis da uyaynah ibn husain to har yanzu dai sayyidina abubakar bai yanke hukunci ba duk da cewa ya ji ra'ayin waɗannan sahabbai da suke tare da shi sai yayi sha'awar ya ji kuma ra'ayin sayyidina umar saboda zurfin tunani irin na sayyidina Umar da kuma tsantseni irin na sayyidina Umar da kuma taka tsantsan da kuma yanda ya samu sheda gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kowace al'umma tana da mulham idan za a samu cikin al'ummar sa shine sayyidina Umar shine wanda ake wanda harshen sa yake fadin gaskiya shine wanda duk lokacin da ya bude baki abin da zai fadi gaskiya ne wannan sheda ce samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya samu sheda ma daga Allah subhanahu wataala sheda ba ɗaya ba ba biyu ba sautari da dama za a yi abu sayyidina Umar ya nuna ra'ayin sa ya saba ma wannan abin Allah subhanahu wataala ya saukar da aya ta alqur'ani yana ƙara jaddada wannan ra'ayi na sayyidina Umar kaga kenan ya samu sheda daga Allah subhanahu wataala bayan shedan da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sayyidina abubakar yakan so sautari da dama ya ji numfashin sayyidina umar a abubuwa da dama to duk da cewa sahabbai da suke tare da sayyidina abubakar sun ba da shawarin cewa babu laifi za a iya yanka musu wannan gonakin fatan a amfana da wannan gonakin bai daddara ba to amma dai fa aqta'ahuma iyaha sai ya yanka musu yace ku je na yanka muku kai al-aqra ibn habis an baka daga guri kaza zuwa kaza ka je ka noma kai uyaina ibn husain kai ma an baka daga guri kaza zuwa kaza sai ya rubuta a rubuce cewa ya yanka wa Aqra'u ibn Habis yanki kaza daga guri kaza zuwa kaza Uyaynatu ibn Hisn shi ma yanka masa daga guri kaza zuwa kaza amma gabanin ya zartar da hukunci fa kataba bidhalika kitaban wa ashhada Umar bayan ya rubuta rubutu da ke tabbatar da ya yanka makowanne ɗaya daga cikin su waɗannan gonaki amma kuma sai yake so ya ji menene ra'ayin Sayyidina Umar game da wannan mataki da ya dauka sakamakon shawari da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi shine yake so ya ji ra'ayin Sayyidina Umar kuma Sayyidina Umar ya shaida cewa fa gashi ya zartar da hukunci kenan idan mun fahimci wannan gabar zamu iya cewa Sayyidina Abubakar wanda yake na hannun daman sa a wajen shawari shine Sayyidina Umar koda ku baya nan aka yi shawari aka zartar da hukunci bai cika gudanarwa ba har sai ya ji ra'ayin Sayyidina Umar kaga anan gurin sun zo da bukatar su bai yanke hukunci shi kadai ba sai da ya ji ra'ayoyin sauran mutane da suke tare da shi cikin sahabban annabi bayan sun bada ra'ayin su sun nuna goyon bayan su ya rubuta cewar kai wani an baka daga guri kaza zuwa kaza kai ma wani daga guri kaza zuwa kaza sai ya rubuta zuwa gurin Sayyidina Umar Sayyidina Umar yayi sheda kuma ya ji menene ra'ayin Sayyidina Umar Allah ya dada su gaba da shine ya ce walaysa fil qaum a wannan lokaci da aka zartar da wannan hukunci Sayyidina Umar baya cikin waɗannan mutane na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to a yanzu Sayyidina Abubakar ya amince ya yanka musu waɗannan gonaki amma kuma sai ba su takaddar da yayi wannan rubutu a ciki yace ku tafi gurin Sayyidina Umar ku je ku ji menene ra'ayinsa bayan ya fito da ra'ayinsa kuma yayi sheda kan cewa na yanka muku waɗannan gonaki kaga nan zai nuna maka matsayin Sayyidina Umar a cikin sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar kaga lokacin da annabi yana raye mutane biyun nan yana ba su muhimmanci sosai kuma galibi idan zai nemi shawari yakan ji ra'ayoyin su gabanin yaji na saura to shi ma Sayyidina Abubakar da yazo sai yake ba wa Sayyidina Umar muhimmanci sosai yakan ji ra'ayoyin Sayyidina Umar ga duk abin da ya kunno kai gabanin yaji na saura sai zama koda baya gurin aka yanke hukunci aka zartar da hukunci aka dauki mataki ba a ci gaba da aiwatarwa har sai an ji ra'ayin Sayyidina Umar to shine ya ba mu waɗannan mutane guda biyu wannan rubutu da yayi na yanka musu waɗannan gonaki da yayi akan su je su ji menene ra'ayin Sayyidina Umar sannan kuma Sayyidina Umar yayi sheda fan talaka ila Umar yushhidanihi waɗannan mutane guda biyu sai suka kada kansu suka tafi gurin Sayyidina Umar dan su je su ji menene ra'ayinsa je dan ya shaida akan wannan hukunci da khalifa yayi Abubakar Allah ya dada shi zasu je su gurin Sayyidina Umar ya shaida fawajadahu qa'iman yahna ubairan lah da suka isa ga Sayyidina Umar sai suka same shi a tsaye yana shafa waraquminsa kwababben lalle akan shafa waraquma kwababben lalle saboda cututtuka na fata wannan lalle din yana maganin cututtuka da ke kama raquma a fatar su to sun je sun samu Sayyidina Umar yana cikin raquman sa yana shafa musu wannan lalle faqala inna ababakrin ashhadaka ala ma fil kitabi fa naqra'u alayka aw taqra da suka je suka samu Sayyidina Umar a wannan yanayi sai suke ce masa Sayyidina Abubakar ne ya turo mu mu zo ka shaida akan abin da ya rubuta a cikin wannan takarda da take hannunmu shin zaka karanta ne zamu karanta maka ne kana sauraro tun daga shi mun ga aiki kake yi ko kuma kai da kanka zaka karanta sun ba Sayyidina Umar zabi faqala ana ala alhali alladhi tarayani fa in shi'tuma faqra'a wa in shi'tuma fanzura hatta afraga fa aqra alaykuma sayyidina umar allah dada shi sai yace ana ala alhali alladhi tarayani ai ni gashi kun ga halin da nake ciki ina aiki na shagaltu da wani aiki fa in shi'tu ma faqra in kun ga dama babu laifi na baku dama na baku iko na yadda da ku ku karanta abin da ke cikin takaddar wa in shi'tu ma fanzura, anan gurin wannan riwaya ya zo mana da ita fanzura. Akwai kuma riwayar da Ibn Asakir ya kawo cikin Tarihu Dimashq, sannan kuma Imam al-Baihaqi ya kawo cikin Sunanul Kubra, wa in shi'tu ma fantazira. Riwayar Baihaqi a cikin Sunanul Kubra da riwayar Ibn Asakir cikin Tarihu Dimashq yafi inganci akan riwayar da aka kawo mana anan, ko lafazin da yazo cikin Tarihu Dimashq da kuma Sunanul Kubra shi yafi tafiya da ma'anan bayani. Wa in shi'tu ma fantazira, in kun ga dama ku jira. Kaga ai yafi akan a ce fanzura. Fanzura kalma ce da aka ciro ta daga nazara yanzuru, nazara yanzuru, ya duba, yana dubawa, annazuru dube. Shi kuma fantazira an ciro shi ne daga alintizar, sauraro jira. Intazara yantaziru intizaran, intazara yayi jira, yantaziru yana jira, intizar jira, masdar na kalma din kenan. To kaga kenan lafazin da yazo cikin Ibn Asakir zai fi tafiya da ma'anan cewa wa in shi'tu ma fantazira, in kun ga dama ku jira. Kaga tunda yanzu aiki yake, sai su jira har sai ya kammala aikin da yake yi. Idan ya kammala, ya wanke hannayensa, sai ya zo ya zauna ya karanta shi da kansa. Shine ya ce wa in shi'tu ma fantazira, shi yasa na ce wannan lafazi da yazo cikin Ibn Asakir yafi akan lafazin da aka kawo mana a wannan gaba din. In kun ga dama ku jira, hatta ufriga fa aqra'a alaykuma, har in kammala wannan aikin da nake yi, in zo in samu nutsuwa, sannan kuma in karanta muku tare da casu sun san abin da ke ciki. Amma yanzu me ya kawo su? Sayyidina Umar ya san abin da ke ciki, yayi muwafaka, ya yadda, kuma yayi sheda. Abubuwa guda nawa suka kawo su gurin Sayyidina Umar? Abubuwa guda biyu. Na farko, Sayyidina Umar in ya karanta yayi muwafaka, ya yarda, ya amince kan cewa an yanka musu waɗannan gonaki. Na biyu, yayi sheda, ya shaida cewa an yanka musu. Wannan shine dalilin da yasa Sayyidina Abubakar ya turo su gurin Sayyidina Umar, saboda tataccen ra'ayi irin nasa da tataccen fahimta irin nasa, ya zama Sayyidina Abubakar yake so gabanin su je su fara noma wannan gonaki, su je su ji numfashin Sayyidina Umar. Kala, sai suka ce bal na qara'u, a bari kawai mu karanta. Saboda me? Ka su tsaya jira su bata lokaci. Yanzu tunda suna ta murna, an yanka musu waɗannan gonakin, duk wani abu da zai bata musu lokaci ba sa son sa. Suna so Allah Allah suke su kammala abin da suke, tun daga takarda nan da rubutun khalifa ya amince ya musu muwafaka, har ma ya yanka musu gonakin nan, gara kawai su je su fara aiki. Kaga ba za su buƙaci abin da zai ba su delay ba. To shine suka ce bal na qara'u, a bari kawai mu karanta, akan mu zauna mu jira mu bata lokaci. Faqara'a, sai suka karanta wannan takarda da take kunshe da rubutun khalifa Abubakar na yanka musu gonaki da yayi. Falamma sami'a ma fil kitabi tanawalahu min aidihima thumma tafala alayhi famahahu. Lokacin da Sayyidina Umar ya ji abin da ke cikin wannan rubutu da khalifa yayi, sai karba ya ce ku bani, sai yanke aikin da yake. Da ya ce su yi hakuri, sai ya kammala aikin da yake. To amma sai yake ga yanzu aikin da yake muhimmancinsa bai kai ya kalli wannan takarda da aka turo masa ba, ko kuma takarda da aka turo masa ya dube ta, azartar da hukunci a kanta ya fi muhimmanci akan ya ci gaba da aikin da yake. To shine sai ya karbi wannan takardar da ke hannunsu, wadda aka yi wannan rubutu na khalifa, wacce take kunshe da yardan khalifa akan su je su noma wannan gonaki, kuma ya yanka musu. Ya karba daga hannunsu, thumma tafala alaihi, sai ya tofa yawunsa akan rubutun da khalifa yayi, famahahu, sai sa hannunsa ya goge. Kenan baya tare da wannan ra'ayi. Sayyidina Umar baya tare da yanka musu wannan gonaki da aka yi. Wannan yasa ya sanya hannunsa ya goge wannan rubutu da aka yi akan wannan takarda da khalifa ya rubuta a matsayin ya yanka musu gonaki. Fatazammara, wannan sai yasa suka fusata, ransu ya ɓaci, suke ta da na sani ma me ma ya kawo su, me yasa ma suka zo. Aida lokacin da khalifa ya ce musu su je gurin Sayyidina Umar, za su ce ya khalifa ai kai ne shugaba tunda ka riga ka yanke hukunci ai ba bukatar sai mun je gurin sayyidina Umar kaman alfarma kawai mu je mu ci gaba da noma to amma dan su da'a wa shugaba sahabban annabi haka suke ko abu ya saba wa ra'ayin su ko abu ya saba wa fahimtar su amma idan haka karantarwan addini yake dole su yi mubaya'a dole su yi muwafaka dole su karba su runguma hannu bibbiyu 100 bisa 100 haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suke tunda ai Allah subhanahu wataala yayi umurni ayi da'a wa shugabanni wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum to nan kuma shugaba Abubakar umurni ya basu su je su gurin sayyidina Umar yayi sheda kan wannan yanka musu gonaki da yayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ayi da'a wa shugaba haka ya gaya wa Huzaifa dan Yaman yake bada labari wa Huzaifa cewa akwai zamani da zai zo shugabannin da suke jagorantar al'umma ba sa shiryuwa da shiriyata inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa shiryuwa da shiriyata kuma ba sa bin sunnata zukatansu kaman zukatin shedanu inji annabi yake ga Hudhaifa gangan jiki na mutum amma zuciya na shedanu sai Hudhaifa yace ya rasulullah to yanzu idan Allah ya sa na riski zamani na irin waɗannan jagorori yayi zanyi annabi yace ka ji ka musu da'a yace ya rasulullah koda sun kwace dukiyata sun daki bayana inji in musu da'a annabi yace kwarai koda sun kwace dukiyanka sun danne maka haƙinka ka ji ka musu da'a ka ba su haƙin su da yake wuyanka kai kuma haƙinka da yake wuyan su wannan tsakanin su da Allah to wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk umurnin da shugaba zai musu matukar bai sabawa karantarwan addini ba suna aiwatarwa asali ma bayan da za a yi shugaba irin Abubakar ya musu umurnin da zai saba karantarwan addini to shi yasa Abubakar da ya musu umurni su je su tabbatar sayyidina Umar ya shaida akan wannan kasa da ya yanka musu ko gonaki da ya yanka musu wannan yasa suka kada kai suka tafi to amma da suka zo mai faruwa ta faru sayyidina Umar ya nuna rashin goyon bayan sa to sai suka fusata har suke nadaman me ma yasa suka zo da sun sani ma da basu zo ba wa qala maqalatan sayyi'a suka yi ta maganganu waɗanda suke marasa dadi ma'ana abun bai musu dadi ba sun nuna rashin jin dadin su bisa abin da suka ga sayyidina Umar Allah ya dade shi ya aiwatar dangane da takaddar da aka rubuta an yanka musu wannan kasa kuma an ba su izini an ba su go ahead an ba su dama su je su noma wannan gonaki faqala sai sayyidina Umar yace inna rasulallahi kana yata'allafu kuma wal islamu yawma idhin dhalilun wa inna allaha qad a'azza al islama fadhahaba fa ajhada juhudakuma la ra'a Allahu alaykuma in ra'aytuma wannan shine martanin da sayyidina Umar ya musu yace kar ku dauka a wancan zamani da annabi zai dunkulo dukiya mai yawa ya baku ya kawo raƙuma masu tarin yawa ya baku wannan ya baku wancan kar ku dauka wancan zamani da dai yake da wannan zamani ba kuma yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku haka ba sai dan ya tallafi zukatanku sai dan ya lallashi zukatanku sai dan ya sanya addinin musulunci yayi kaka gida a cikin zukatanku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake muku haka a wancan lokaci sai yace to amma kuma a lokacin nan da muke ciki musulunci ya samu daukaka a wancan lokaci musulunci yana cikin kaskanci yana cikin rauni duk wanda ya shiga musulunci za a yi tare nan zuciyarsa har musuluncin ya zauna ya samu gida a zuciyar tasa to wannan zai sa ai ta sake masa hannu ana masa kyaututtuka shi yasa ma in za a tuna ayar cikin suratu tauba daga cikin waɗanda aka ce a ba su zakka akwai wanda ake so a lallashi zukatansu a jawo su ga addinin musulunci a kwadaitar da su ga addinin musulunci a nuna musu kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci sune mu'allafatu qulubihim suna cikin waɗanda suke suka cancanci a ba su zakka. To shine Sayyidina Umar yace to ai a baya ma dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talallashin zukatanku a lokacin musulunci yana da rauni. To amma kuma a yanzu lokacin Sayyidina Abubakar musulunci ya samu daukaka. Musulunci ya samu karfi, musulunci ya samu izza, musulunci ya samu buwaya. Saboda haka yanzu ba za a muku yanda ake muku a baya ba. Ku je kowa ya tafa fitukansa, kowa ya je ya tafa itashinsa, ya je ya kokarin neman halaliyarsa. Amma a wannan dukiya wacce kowanne cikin musulmai yana da haƙƙi a kanta, ba za a ware ku da ita a ce ku je ku noma ta ba. Wannan shine martanin da Sayyidina Umar Allah ya dade shi ya mayar musu. Fa aqbala ila Abi Bakr. To wannan dai bai musu dadi ba, sai suka juya suka koma ga khalifa, za su je su shaida masa faga abin da ya faru. Fa aqbala ila Abi Bakr wa huma yatazammarani, sai suka juya suka koma zuwa gurin Abu Bakar suna cikin fushi, suna ta tattauna me ma ya kawo su gurin Sayyidina Umar, da sun sani da ba su zo ba, suna zargin kawunan su akan zuwa gurin Sayyidina Umar da suka yi dan ya shaida kuma ya nuna goyon bayansa bisa abin da khalifa ya yanka musu waɗannan gonaki. Faƙala, lokacin da suka iso gurin Sayyidina Abubakar sai suka ce wallahi ma nadiri antal khalifatu am Umar. Wannan ana kiransa istifhamu inkari. Da suka je ga Sayyidina Abubakar suke cewa wallahi mu ba mu sani ba, waye kan shugaban ka, kai ne shugaban ko Sayyidina Umar ne shugaba? Kaga wannan tambaya ce wacce ba wai suna so su ji amsar ta ba, tambaya ce wacce suke musantawa Abubakar a matsayinsa na shugaba ya zartar da hukunci. Ba za a tafi aje a ci gaba da aiwatarwa ba har sai ya ji ra'ayin Sayyidina Umar. Shin Sayyidina Umar din shine shugaban ko kuma shine shugaban? Wane ne shugaban kan a cikin su biyu? Faqala la bal huwa law kana sha'a. Sai Sayyidina Abubakar ya ce a'a, al'amarin bai je yanda ku kuke tunani ba. Shi Sayyidina Umar din ai shine ma yafi cancanta ma ya zama shugaban, da ya ga dama ki yayi ai. Ai in ba amince ba lokacin da aka zabi Sayyidina Abubakar a matsayin khalifa, gabanin a zabe shi ba ya kama hannun Sayyidina Umar ba. A baya mun karanta wannan, yake cewa na yarje muku, ya kama hannun Sayyidina Umar ya kama hannun Abu Ubaida, yace na yarje muku ku zabi ɗaya daga cikin waɗannan mutane biyu. Sayyidina Umar a lokacin me yace? Yace shi kan yana ga bai kamata a ce yayi jago, ya jagoranci mutanen da a cikin su akwai Abubakar ba. Yace har ma ya kwammace ina ma a ce ya mutu ko kuma ba a halicce shi ba, akan ya zo ya jagoranci mutanen da Abubakar yana cikin su, saboda matsayin Abubakar a gurin Sayyidina Umar da kuma yanda ya fahimci matsayin Abubakar a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yasa yake ga ko kadan bai cancanci ya jagoranci mutane wanda cikin su akwai Sayyidina Abubakar. Faja'a Umar wa huwa mughdibun. To bayan sun zo sun isar da sako na abin da ya faru tsakanin su da Sayyidina Umar, shi ma bai yi wata ba, sai kado kansa ya taho ya zo ya samu Sayyidina Abubakar ya tabbatar masa da shi fa ga irin ra'ayinsa. Faja'a Umar wa huwa mughdibun, sai Sayyidina Umar ya zo yana cikin fushi bisa wannan takarda da ya gani na yanka musu gonakin nan da aka yi. Fa waqafa ala Abi Bakar, da ya zo sai ya tsaya kan Abubakar, Allah ya dade su gaba daya. فقال اخبرني عن هذه الارض التي اقطعتهما اقطعتها هذين ارض هي لك خاصه ام للمسلمين عامه. yake ce sayyidina Abubakar ka bani labari dangane da gonar da ka yanka ma waɗannan mutane guda biyu, shin wannan gonar da ka yanka musu taka ce kai kadai mallakan ka ce ko kuma ta al'umman musulmi ne gaba daya? Kaga shi ma wannan zamu kira shi da istifhamu inkari. Tambaya yake yi amma ba wai yana neman sani bane, tunda ai har ya riga ya goge ma rubutun da aka yi. Da ta Abubakar ce ma ai ba zai fara ba, tunda mulkin sa ne kuma ya mallaka musu,
ko kuma ba su dama su je su noma to amma shi sayyidina Umar ya san ba ta sayyidina Abubakar bace ta al'umma musulmi ne to amma tare da haka yazo yana masa wannan tambaya tambaya ce da take kunshe da musantawa sayyidina Abubakar bisa mataki da ya dauka na yanka ma waɗannan mutane guda biyu waɗannan gonaki to wani amsa sayyidina Abubakar ya bawa sayyidina Umar Allah ya dade su zukatan su a wance suke babu gaba da juna kuma wannan baya hana in naga abin da ni a gani na bai dace ba in yi shiru saboda wai akwai fahimta tsakanina da kai akwai abota tsakanina da kai sahabban annabi ba su haka idan ni ina ga kai abin da kai ka tafi akai ba daidai bane ko kuma bai dace ba to zan tanka maka haka kai ma idan kana ga abin da ni na tafi akai ba daidai bane ko bai dace ba za ka tanka mun haka suka rayu wanda kuma aka tanka masa baya jin haushi baya riko cikin zuciyarsa wani ma har murna yake yana godewa Allah da Allah ya sa aka samu wanda zai ga abin da yake tafiya akai ba daidai bane har yazo ya gyara masa yanzu ne idan mutun ya ma gyara sai ka ji haushi ko kuma kaga kaman yana cin kafarka ko kuma kaga ya sa maka ido ko kaga yana bibiyarka a zamanin sahabbai ba wannan su murna suke dadi suke ji a ce an gano aibinka an zo an nuna maka ai masoyinka ne wanda zai ga kai abin da shi yana gaba da dai bane kuma yazo ya gyara maka wannan masoyinka ne amma wanda zai ja gefe ya zauna zuba maka ido yana so ka halaka kenan in ka halaka ka cutu ko ka rabautu ka cutu kenan wanda zai sa ido ya kyale ka ba zai gyara maka ba wannan ba masoyinka bane wanda zai ga ka kauce ya gyara maka wannan shine masoyinka saboda baya so ka je ka shiga cikin ukuba baya so bala'i ya same ka kaga wannan shine masoyi na gaske to anan sai sayyidina Abubakar yace ballil muslimina amma yace a wannan kasa da na yanka musu ba ta bace na musulmai ne gaba daya duk dokacin musulmai tasu ce kala to anan sayyidina Umar zai sake bijiro da wani tambaya amma ba na neman amsa ba tambaya wacce yake nuna rashin goyon bayan sa bisa yanka musu wannan gona da akai sai sayyidina Umar yace fama hamalaka an taqussa biha hadaini duna jama'atul muslimina to me ya daide ka ya kai khalifa da har zai sanya ka ka kebe wannan gona da waɗannan mutane guda biyu banda sauran musulmai tunda gonar duka ta musulmai ne kowa yana da haƙi to me zai sa a kebe mutum biyu kawai da ita da wannan gonar kala sai sayyidina Abubakar yace istashartu haula alladhina hauli fa asharu alayya bidhalik yace wannan abu da kaga nayi Umar ba ra'ayi na bane sai da na shawarci waɗannan da suke tare da ni wanda suke kewaye da ni dinnan duk sai da na shawarce su nace menene ra'ayinku ga waɗannan mutane guda biyu al-Aqra ibn Habis da Uyaynah ibn Hisn sun zo suna buƙatan in yanka musu gonar da ba ta fidda ciyawa kuma ba a noma ta tana zaune haka banza suke ga in har na yanka musu za su je su amfana kuma a amfana da ita sauran mutane da suke tare da su su amfana da ita menene ra'ayinku sai suka bani ra'ayinsu kan cewa tabbas suna goyon baya kenan ba ra'ayi na bane na shawarci waɗannan waɗanda nake tare da su wanda suke zaune a gefe na suke kewaye na sai suka bani shawari akan cewa in yanka musu kala sai sayyidina Umar yace fa idhash فَإِذَا اسْتَشَرْتَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَوْلَكَ فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ أَوْسَعْتَهُمْ مَشْوَرَةً وَرِضًا wannan shi ma istifhamu inkari ne yace in har ka shawarci waɗannan waɗanda suke kewaye da kai wanda suke zaune da kai ai su kan ma ta kilbe fi su fi 10% na musulmai ba ko ma ba za ma su kai ba ba za su fi 100% na musulmai ba in har su ka shawarce su waɗanda suke kewaye da kai wanda suke tare da kai shin dukkan musulmai ne ka shawarce su shin shawarinka ya mamaye dukkan musulmai sannan kuma dukkan musulmai sun yarda da wannan matakin da ka dauka sayyidina Umar yana da tsantseni sosai fa kala Abubakar radiyallahu anhu sai sayyidina Abubakar yace kad kuntu qultu laka innaka ala hadha aqwa minni walakin ghalabta yace to ai in baka mance ba ya Umar tun lokacin rasuwan annabi nake ce maka kai kafi ne karfi da jajircewa da tsayewa wajen jagorantar al'umma sai kai ta jawaban da karin jaye ne dole na sallama aini na so a ce dama kai ne ka zama jagoran nan amma kaki ka karbi wannan jagoranci karin jaye ne da jawabai da bayanai to wannan ita ce karshen wannan kissa in ba amince ba mun yi ishara cewar kissar ibnu asakir ya fitar cikin tarihu dimashq sannan kuma imam al-baihaqi ya fitar cikin sunanul kubra wannan shi ya kawo mu bayani kan karshen wannan kissa idan mun kula da kissa din zamu ga sayyidina umar tabbas ya bada gudunmawa a siyasar abubakar ta bangaren iktisad ta bangaren economic ka kenan bangarori da yawa sayyidina umar yakan shiga ya bada shawari yanzu ta bangaren tattalin arziki ne sayyidina umar ya bada shawari kuma ya nuna ra'ayinsa sannan matakin da sayyidina abubakar ya dauka ya nuna rashin goyon bayansa kuma aka tafi akan fahimtar sayyidina umar Allah ya dade shi saboda ana ga fahimtar nasa shine yafi zama dade to wannan kissa da muka karanta anan gurin ya mana yar ishara dangane da darasi ko fa'ida da zamu dauka karkashin kissar malamai sun cire darussa wanda suke masu tarin yawa mun san malamai sun yi rubuce-rubuce akan siyasatu shar'iyya siyasa na shari'ar musulunci asali siyasa ai daga musulunci ya samo asali to akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi masu tarin yawa bangaren siyasatu shar'iyya to kaga wannan kissa da muka karanta malamai na siyasatu shar'iyya sun shigar da shi cikin rubuce-rubucen su kuma sun fito da darussa da fa'idojin da suke masu tarin yawa karkashi anan yake ce mana hadhihi alwaqi'atu dalilun la yaqbalu ash-shak anna hukuma ad-dawlati al-islamiyya fi ahadi al-khulafa'i ar-rashidin kana yaqumu 'ala ash-shura wannan waqi'a da muka karanta wannan kissa da muka karanta dalili ne wanda ko kadan dalilin ba zai samu kokonto ko shakku a tattare da shi ba da ke fito da cewar hukunci na daular musulunci musamman a zamanin khalifancin halifofin annabi shiryayyu guda hudun nan yana tsayuwa ne akan shawari kenan bassa gaban kansu sai sun ji shawarin al'ummar da suke tare da su sannan koda sun ji shawarin al'ummar da suke tare da su akwai wasu wanda suke da muhimmanci cikin al'umma wanda suke da fahimta masu tsantseni masu taka tsantsan akan so su ma a ji shawarin su a ji ra'ayoyin su ta yi su hango wani abin da ba a hango ba in kuma suka bada shawari aka ga shawarin da suka bayar yafi zama daidai to akan dawo daga abin da da aka zarta a dawo kan shawarin su kamar yadda ya faru tsakanin sayyidina Umar Allah ya dade shi da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi yace fahiya tuzhiru lana خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على استشاره المسلمين في الصغيره والكبيره وما كان ليبرم امرا دون مشوره اخوانه wannan fa'ida ta biyu kenan da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta tana fito mana da yanda khalifan manzon Allah wato Abubakar ya kasance mai kwadaituwa wajen shawartan al'ummar musulmi ga duk abin da zai aiwatar komin karancinsa komin girmansa sai ya ji shawarin su sai ya ji numfashin su bai kasance yana zartar da wani al'amari ba tare da shawarin ƴan uwansa ba kaga wannan fa'ida ce ta biyu kasanan bayanin da ya kawo bayani ne wanda ba fa'ida ba ƙarin bayani ne ina ga la'alla mu takaita anan ko kuma mu kawo wasu daga cikin fa'idoji da malamai suka ambata saboda fa'idar ta fi cika akwai fa'idoji bayan waɗannan da ya ambata mana guda biyu karkashin wannan kissa da muka karanta da wasu daga cikin malamai da suka yi rubutu a siyasatu shar'iyya kamar yadda na yi ishara a baya suka zubo karkashin wannan kissa an dauke ta da muhimmanci sosai kuma an bata kulawa fa'ida ta uku da zamu dauka karkashin wannan kissa zamu fahimci yanda sayyidina Umar yake bada gudunmawarsa wajen siyasar sayyidina Abubakar shi yasa sayyidina Abubakar yayi siyasa yayi jagoranci nagartacce saboda basira da Allah ba sayyidina Umar kuma tsantseni irin na sayyidina Umar da taka tsantsan irin na sayyidina Umar kuma galibi idan ya bada shawarin sayyidina Abubakar yana gamsuwa kuma yana dawowa daga kan ra'ayinsa ya koma kan ra'ayin sayyidina Umar saboda yana ganin ra'ayin sayyidina Umar yafi nasa karfi sautari da dama wannan ita ce soyayya ta gaskiya idan kaga dan uwanka ya kauce kar kai shiru dan jin kunya ba a jin kunya akan gaskiya wallahi la yastahi min alhaq abu na uku ko na hudu ko fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta yadda sayyidina umar yake jajircewa akan gaskiya ya doge ya cije ya jajirce ya ce ya ji ya gani duk kuma zargin da za a masa duk haushin sa da za a ji baya taba shi bai damu ba tunda waɗannan mutane guda biyu ai ransu ya baci kuma sun yi ta maganganu amma duk wannan baya gaban sayyidina umar shi dai yaddan Allah yake nema koda kowa zai kishi in dai zai samu yaddan Allah shi kan yana ga ya tsira ku je ku taƙin sa shi bai damu ba shi fatan sa ya samu yaddan Allah sai abu na fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci tsantsenin sayyidina umar Allah ya yarda da shi da kuma yanda yake taka tsantsan akan haƙƙin al'umma yanda yake taka tsantsan komin kashin abu sayyidina umar yana taka tsantsan akan sa kan haƙƙin al'umma yanzu dai gashi ba shi bane jagoran to amma yanzu tunda aka zo a jinin fashin sa yana ga to fashi fa ba zai kasa a gwiwa ba wajen bayyana ra'ayin sa wanda yake ga shi yafi zama da dai to kaga wannan zai nuna mana yanda sayyidina umar yake taka tsantsan in an ce wannan haƙƙi ne na al'umma ko dai da ƙwayar zarra sayyidina umar baya fata a ce da ra'ayin sa ko da tunanin sa aka karkatar da wannan haƙƙi da ake ga na al'umma ne al'umma musulmi fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci kyakkyawan hali na sayyidina abubakar sayyidina abubakar yana da kyakkyawan hali ta yanda gashi dai shi jagora ne ko kuma jagora ayyuka da nama na hannun sa idan ya zartar waye sai ya ce a'a amma tare da haka zai zartar gabanin a aiwatar sai ya ce aje a jira ayin sayyidina umar anje an ji ra'ayin sayyidina umar bai goyi baya ba kuma yazo ya nuna bacin ransa yayi maganganu masu zafi amma sayyidina abubakar bai daga kai ba bai nuna bacin ransa ba ya saurari sayyidina umar kuma suka tattauna kuma har suka je ga natija dawa wani ne sai ya ce ina shugaba yazo ina maganganu irin wannan shi wane ne nawa yake a addu sayyidina abubakar bai yi wannan ba kaga zai nuna mana kyakkyawan hali irin na sayyidina abubakar zai nuna mana tawadu'u na sayyidina abubakar yana shugaba amma za su tattauna da ɗaya daga cikin mabiyansa ya zartar da hukunci har ya rubuta a matsayinsa na shugaba ɗaya daga cikin mabiyansa ya warware kuma ya goyi baya ya ce na sallama wani shugaba ne zai haka kana shugaba ka zartar da hukunci har ka rubuta takarda ka bayar ka bada approval cikin mabiyanka wani ya zo ya warware kuma ka yadda da warwarewansa ai ba kowane shugaba zai tolerate wannan ba sai irin su sayyidina abubakar Allah ya yarda da shi abu na kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka san matsayin sayyidina umar sahabban annabi sun san matsayin sayyidina umar gurin abubakar sun san matsayin sayyidina umar gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san matsayin sayyidina umar gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa gashi sun hadu sun ba da shawari wa sayyidina abubakar akan eh babu laifin an yanka wa mutane biyun nan gonakin nan ai sahabbai ne suka hadu suka ba da shawari aka je sayyidina umar ya bata wannan mataki da aka dauka aka zo kuma basu tanka sayyidina umar ba yau in a yau ne ba sai a tashi ba ana tada jijiyar wuya ana kai waye mu zauna mu mutum 10 ko mu 20 mu zartar da hukunci kai kadai ranka kai kadai ka zo ka warware nawa kake a'a sai suka yi shiru saboda sun san waye sayyidina umar sun san matsayinsa gurin abubakar sun san matsayinsa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun san matsayinsa gurin Allah subhanahu wataala wannan yasa duk cikin su ba wanda ya tanka sayyidina umar ya warware abin da suka kulla kuma suka goyi baya suka tafi akan haka saboda sun san wane ne sayyidina Umar kaga wannan zai ƙara fito mana da matsayin sahabban annabi saboda me sun san ya kamata sun san cancanta Allah ya yarda da su gaba daya basu fito na fito da sayyidina Umar ba na yanda sayyidina Umar ya warware
wannan mataki da Sayyidina Abu Bakar ya dauka karkashin shawarin su. Abu na karshe da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta, wannan kissa dalili ne da zai tabbatar mana da cewar gonakin da ya zamanto ba mamallakan su dole ne tana karkashin hukuma. An fahimci bayanin da kyau? Yanzu fili ne wanda ba shi da mamallaki, waye ya cancanta ya zama karkashin sa hukuma? Tunda ai wannan gona da suka zo suke nema a yanka musu ba mamallakin ta, na farko. Na biyu kuma gona ce wacce ta zama kaman yafashiya, ba a noma ta amfana da ita, sannan ciyawa ma wannan bata fitarwa. To me yasa ba su je sun noma ta ba sai da suka zo suka nemi izinin khalifa? Wannan dalili ne da zai nuna maka cewar duk gonakin da ba su da mamallaka suna karkashin hukuma. Laifi ne mutum ya je noma su ba da yawun hukuma ba, shi yasa su ma ba su noma ba sai da suka zo suka nemi izini. Mun fahimci wannan da kyau? Wannan akan sa malamai na musulunci suka tafi cewa duk inda aka samu gona wacce ba a noma ta kuma ba ta da mamallaki, ko aka samu fili wanda ba shi da mamallaki, to zai zama yana karkashin hukuma. Hukuma kuma tana jagorantar dokacin al'umma musulmi ne, ita take da right, ita take da dama ta yanka ma wanda take ga ya cancanta bisa adalci ba bisa zalunci ba. Da wannan ya kawo mu karshen bayani kan gaba ta hudu dangane da irin gudunmawa da Sayyidina Umar ya bayar a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar. Yanzu gabar da zamu je gare ta ita ce za ta zama gaba ta ƙarshe cikin gabobi da aka kawo mana, waɗanda suke fito mana da gudunmawa da Sayyidina Umar ya bayar a lokacin khalifancin Sayyidina Abubakar. Allah ya dada su gaba ɗaya. Sai ya ce khamisan jam'ul Qur'anil Karim, gaba ta biyar cikin gabobi da suke fito mana da gudunmawa da Sayyidina Umar Allah ya dada shi yayi ta bayarwa a lokacin jagorancin Sayyidina Abubakar, shine jam'ul Qur'anil Karim, hada alqur'ani mai karamci. Alqur'anin nan da yake hannunmu izu fi sittin, da ba a hada yake ba. Lokacin da annabi yana raye ba za ka daga littafi dungurungun Qur'ani daga suratul Fatiha zuwa Nasi kace ga nan Qur'ani izu 60 ba, babu shi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai dai abin da aka sani a zamanin annabi an rubuta alqur'ani, zaka iya samun sura kaza anan an rubuta a tinkan dibino, zaka iya samun sura kaza anan an rubuta a allan kafadan akuya, zaka iya samun ayoyi kaza anan an rubuta a dutse wanda yake ba mai tauri ba mai laushi. To me yasa aka hada Qur'ani? Kaga wannan shi ma wani gagarumin gudumawa ne na Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Yace fi ahdi Abi Bakr jumi'a al-Qur'an wa dhalika anna al-qatla qad istaharra fil qurra'i fi hurud al-yamama wa ahli ar-ridda. Yace a zamanin Sayyidina Abu Bakar Allah ya yarda da shi jumi'a al-Qur'an, an hada al-Qur'ani guri guda, an hada al-Qur'ani izu 60 an hada shi a guri guda kenan a zamanin Sayyidina Abubakar. Qur'anin nan da muke ganin shi hadadde izo 60 a zamanin Sayyidina Abubakar aka hada shi, da ba hade yake ba zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Menene dalili da ya jawo aka hada alqur'ani a guri guda? Yace wa zalika annal qatala qad istaharra fil qurra. Dalilin ku da ya janyo aka hada alqur'ani a guri guda a zamanin Sayyidina Abubakar shine kisa yayi yawa a cikin mahaddata alqur'ani, kisa yayi yawa cikin mahaddata qur'ani, kenan an kashe mahaddata qur'ani masu tarin yawa. A ina aka kashe su? Fi hurubil yamama wa ahli ridda, a yakukkuwan da aka yi a Yamama. Garin Yamama gari ne da yake karkashin kasar Yaman, gari ne na Musailima al-Kazzab. Musailima al-Kazzab galibin musulmai sun san shi, ya ce shi ma annabi ne, ana masa wahayi kamar yadda ake yi wa annabi wahayi. To dan garin Yamama ne, ya fito da kabilar Banu Hanifa. To da al'amarin sa bai kambama ba, bai watsu ba, bai yi karfi ba, bai bunkasa ba, bai shahara ba, san da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye, yana dai da awar cewa shi annabi ne. Har yakan tura dan aike gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je wa annabi
da saƙonsa kan cewa shi ma fa manzo ne kamar yadda annabi yake manzo. Shi annabi manzo ne daga cikin Qurayshawa, shi kuma manzo ne daga cikin Banu Hanifa. Akwai ɗan aiken da ya taɓa turawa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da ya je da saƙonsa gurin annabi, annabi ya karanta sai yake tambayan ɗan aiken, ya ce yanzu kai ka yadda da cewa shi annabi ne? Ya ce ƙwarai mana na yadda. Annabi ya ce to ba dan ba a kashe ‘yan aika ba da na kashe ka, saboda ya yi ridda. Yanzu wanda ya yadda cewa akwai wani manzo bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ridda, kaga bai zama ya shaida cewa shi annabi ɗin manzon Allah ba ne. Kuma mutum baya zama musulmi sai ya shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta bisa cancanta, sannan annabi Muhammadu manzon Allah ne. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sai mutum yayi wa'annan shahada guda biyu yake zama musulmi. To shi yanzu ya shaida cewa Allah shi kadai yake abun bauta, amma bai shaida cewa annabi Muhammad manzon Allah bane. Kaga kenan yayi ridda. To amma ya ce alfarman shi dan aike ne, dan aiken musulma ne. Annabi ya ce ba dan kai dan aike bane da na kashe ka, inji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To annabi yana rasuwa, sai al'amarin ya ƙara bunƙasa, ya ƙara fitowa, ya ƙara shahara. Da yana ga yana da abokin hamayya, ana gane bayanin musulma. Da yana ga yana da abokin hamayya, wai abokin hamayyansa annabi. To yana abin da ɗan taka tsantsan, ko musamman da ya ga yanda annabi ya ke ta rinjaye a garuruwa daban-daban, ya fahimci cewa annabi yana da ƙarfi. Idan ya yi nogargar, ya yi wasa, annabi zai zo ya gama da shi. To shi ne yake abin da ɗan taka tsantsan. Annabi na rasuwa, shi kenan yanzu yana ga babu wani ƙalubale a gabansa. A nan al'amarinsa ya bayyana, ya bunƙasa, ya shahara, ya fito. Sayyidina Abubakar kuma ya ce da wa Allah ya haɗa ni in ba da kai ba. Shi ne tura dakarun musulunci su je su yaƙe shi. To an wahala, an gwabza yaƙi na fitan hankali, saboda mutum ne wanda ya yi tanadi na musamman, yana da makamai masu tarin yawa. Sannan kuma galibin 'yan ƙabilarsa sun bi shi, ƙabilanci, ta'assubanci. 'Yan ƙabilar Banu Hanifa sun bi shi tunda shi daga cikin ƙabilarsu ya fito. Saboda ɗaya daga cikinsu, akwai wasu bayanai da ya yi, ya ce shi an sauƙan masa da ayoyi jiya da dare. Shi Musailima ya karanta ayoyin, sai ɗaya daga cikin mabiyansa ya kalle shi ya ce kai karan kanka ka san na san cewa ƙarya kake yi, amma dai duk da haka in bi ɗan ƙabila ta ya fi a kan in bi ɗan ƙabilar Mudar. Yana nufin ya bi ɗan ƙabilarsa ya fi masa a kan ya bi ɗan ƙabilar ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ya san ƙarya yake, shi ma Musailima ya san cewa shi ɗin ya san ƙarya yake. To amma tare da haka yana binsa, saboda me? Ɗan ƙabilarsa ne, ƙabila ɗaya suka fito. Kaga ta'assubanci bai yi ba, shi ya sa musulunci ya yi ta fito na fito da ta'assubanci. Annabi ya ce babu bambanci tsakanin farin fata da baƙin fata sai da taƙawa. Babu bambanci tsakanin Balarabe da ba'ada ne wanda ba Balarabe ba sai da taƙawa. Shi ne Allah ce inna akramakum indallahi atqakum. Dan kai Balarabe ne ba musulmi ba, ka yi aikin banza. Baƙin fata musulmi ya fi ka ƙima a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan ta'assubanci na ƙabilanci shi ya ɗebe su, suka bi shi, sai zama an samu dandazo masu tarin yawa da suka masa mubaya'a, suka yadda cewa shi annabi ne, tare da cewa mafi yawansu saba'in kashi saba'in cikin ɗarinsu sun san cewa ƙarya yake. To amma su bi ɗan ƙabilarsu ya fi a kan su bi annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan ya sa da aka je yaƙansa aka wahala sosai, aka yi gwagwarmaya, aka kashe adadi mai yawa na sahabban annabi, ciki akwai wanda suka haddace Alƙur'ani, kamar yadda za mu zo mu ga bayanin nan gaba a hadisi da aka kawo mana wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa. To ina ga saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan, sai Allah kai mu mako na gaba. Idan muka zo sai mu tashi daga inda ya ce fara'a Umaru an yujma al-Qur'an. Kaga a nan gurin ishara aka yi mana kan cewa an haɗa Alƙur'ani a zamanin Sayyidina Abubakar. Me dalili da yasa aka haɗa Alƙur'ani? Saboda kisa da yayyawa cikin makaranta Alƙur'ani, cikin mahaddata Alƙur'ani, a yaƙuƙuwan da aka yi a Yamama, inda aka yaƙi Musailima, wanda yaƙi ne na waɗanda suka yi ridda. to wannan yasa sayyidina Umar ya ga ya cancantan a hada alqur'ani guri guda kenan wannan fara'a Umaru an yujma alqur'an idan muka zo mako na gaba zamu tashi akan sa abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ya bamu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh